Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Laraba 12 ga watan Agusta na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Yadda mutane 70 aka kashe, sannan kuma da dama suka jikkata a wata arangama da ta shafi sojoji da fararen kula a jihar Warap a Sudan ta Kudu a ƙarshen makon nan. Dan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Joe Biden ya zaɓi Sanata daga California Kamala Harris a matsayin abokiyar takararsa. Kararrawa a coci ta kada da kiran sallah a masallatai domin yin addu'o'i a jiya Talata, mako guda ke na ta hallaka ɗaruruwan mutane a birnin Beirut.
Cewa bayan da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ayyana Kamala Harris wata ba'amurkiya bakar fata a matsayin abokiyar takararsa, masu sharhi kan harkokin siyasa na ci gaba da bayyana tasirin yin haka.
To lallai wannan zabe da aka yi da shi Biden ya yi, mutane da dama suna nuna goyon baya domin ana ganin kamar ita Kamala za ta taimaki Biden kwarai. Na farko ita mace baka, babanta ko da shike baki ne mamanta yar India, to an gani cewa za ta iya jawo mutane da yawa domin a zaɓi shi Biden ya zama shugaban ƙasa.
Helen Bakwa kenan wata 'yan Najeriya da ke zama a jihar California a nan Amurka. Shi kuma ya hayya Nok, wani ɗan jam'iyyar Republican, cewa ya yi.
Wannan zaɓen mun ji daɗin ta kwarai, domin ita ma Kamala Harris din yau tana da sanyi gobe, to ita yau tana hannun dama gobe hannun hagu, to mun fi so haka nan.
To duk za ku ji ƙarin bayani a nan gaba. Kuma kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafi da shirin baki mai yanka wuya. Amma kafin nan, ga labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraro, assalamu alaikum, fatan kun waye gari lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage ga cikakkun labaran duniya. Fiye da mutane 70 aka kashe, sannan da dama suka jikkata a wata arangama da ta shafi sojoji da fararen hula a jihar Kudu a ƙarshen makon nan, inji jami'an yankin da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric ya faɗa a jiya Talata cewa ofisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya karɓi rahotannin waɗanda suka mutu daga hukumomin yankin Tonji East County. Rikicin ya samo asali ne sakamakon rashin jituwa kan wani shiri a yankin. A yayin artabin, an ba da rahoton sace kayayyakin kasuwa da ke garin Rome, sannan an kone wasu shaguna kurmus. Mata da yara da yawa sun gudu saboda tsoron rayuka. Ya ce rundunar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana kan hanyarta zuwa yankin don tantance yanayin tsaro. Daraktan zartarwa na gundumar Tonji East County, Mukoi Mashirin, South Sudan in Focus na muryar Amurka, cewa wata takaddama ta barke tsakanin wasu gungun matasa da sojoji a kasuwar ta Rome bayan wani saurayi ya cire wani jan mayafi daga kansa. Dan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Joe Biden ya zaɓi Sanata daga California Kamala Harris a matsayin abokiyar takararsa, kasance mace ta farko baƙar fata kuma ta farko daga zuri'ar India da aka zaɓa a kan babban tikitin jam'iyyar. Biden ya ce, ina farin cikin sanar da cewa na zaɓi jaruma mara tsoro kuma ɗaya daga cikin babbar mai bautawa ƙasarta a matsayin mataimakiyata a jiya Talata da ci tayar da Trump. Harris na daga cikin 'yan takarar shugaban kasa da suka tsaya takara tare da Biden a zaben shekarar 2020 bayan ban takara na jam'iyyar. Biden yayi alƙawarin zaben mace a matsayin mataimakiyar sa. Akwai jita-jita da yawa da dama da ke cewa zai zabi ta da za ta yi takara da shi. Harris mai shekaru 55 an haife ta a California, sannan mahaifinta haifaffen kasar Jamaica ne, mahaifiyar ta kuma Amurka. Ta samu daukaka bayan da aka zabe ta babbar lauya a California a shekarar 2010, inda ta sami yabo daga masu fafutukar kare haƙƙi da kin amincewa da ƙarar da aka gabatar akan dokar hana masu auren jinsi ɗaya yin zabe. Ƙararrawa a coci ta kada da kiran sallah a masallatai domin yin adlata mako guda kenan bayan fashewar Beirut, bala'in da ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane da jikkata da dama da kuma lalata. Zanga-zangar ta ci gaba a rana ta uku bayan murabus ɗin gwamnati a ranar Talata da ta gabata. Ɗaruruwan masu zanga-zangar sun sake hallara a gaban ginin majalisar, suna rera taken shugabannin siyasa da jifa da desa jami'an tsaro har ba hayaki mai sa hawaye. 'Yan kasar da yawa suna neman majalisar minista mai zaman kanta wacce ba ta goyen bayan kowane bangare na jam'iyyun siyasa da aka zarga da tafiyar da al'amuran kasar. Yawancin 'yan kasar ta Lebanon ko da ayi wani bincike mai zaman kansa akan fashewar saboda ba su amince da binciken da hukumomin yankin suka yi ba. Jami'an Lebanon sun yi watsi da kiraye-kirayen da ake yi na binciken kasa da kasa kafin murabus gabatar da kara a ranar Litinin a kotun koli ta kasar.
To, kafin ku ji karshen labaran duniyar, zamu tabo batun siyasar Amurka. A yammacin jiya Talata ne dan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat kuma tsohon shugaban Amurka Joe Biden ya zaɓi Kamala Harris, wata ba'amurkiya baƙar fata, a matsayin abokiyar takararsa a zaben shugaban kasa da ke tafa a watan Nuwamba. A wata hira da Grace Alheri Abdi ta yi da Helen Bako, wata 'yar Najeriya da ta shafe sama da shekaru 30 a jihar California a nan Amurka, ta bayyana tasirin zaben Kamala Harris da Biden ya yi.
To, lallai wannan zaɓe da aka yi da shi Biden ya yi, mutane da dama suna nuna goyon baya domin ana ganin kamar ita Kamala za ta taimaki Biden kwarai. Na farko, ita mace baka, kuma banda haka babanta ko da shike baki ne mamanta 'yar India, to an gani cewa za ta iya tara mutane, wato za ta iya jawo mutane da yawa domin a zaɓi shi Biden ya zama shugaban kasa. Banda haka, ita ce mace na farko baka wanda za ta zama wato mataimakin shugaban kasa. An kuma nuna cewa mata ba ta ake wato Democrat su suna da ƙarfi sosai. In fact, an ce lokacin da aka zaɓi Biden ta dalilin su ne har Biden ya samu ya zama ya tsaya an zaɓe shi a ɗan takarar shugaban kasa na Democrat kenan. To, ana ganin zaɓen ita Kamala za ta jawo hankalin mata bakake wanda su suna da kwazo a cikin zaɓe.
To amma idan haka ne, idan lamarin haka ne, menene yasa kuri'un matan nan ba su yi tasiri ba a lokacin da ita uwar gida Hillary Clinton ta tsaya takarar shugaban kasa da shugaba mai ci yanzu Donald Trump shekaru hudu da suka shige?
A lokacin ai matan sun tsaya bayan ita Clinton. In kin lura duk rahoto da ake bayarwa a lokacin zaɓen ita Clinton da shi Trump, ita Clinton tana kan gaba. Abun da ya sa Clinton ba ta samu wannan zaɓe ba, an ce wasiƙar nan da aka fitar dab da lokacin da za a jefa kuri'a ya zo ya ɓata shanin ita Clinton a zaɓen. Amma mata sun nuna goyon baya sosai a kan Clinton.
Wani irin fice za ki bayyana cewan ita Kamala Harris ta yi a jihar California nan inda kike kasancewa nan ne ya zama gida a gare ta?
To, kin san ita Kamala ta girma an haife ta nan California. in kin lura da tarihinta, ita ta tashi ta je makarantar jami'a university na Bakake, ta zo ta zama lawyer, ta zo ta yi gwagwarmaya sosai, ita ta zama na farko a cikin mata da aka zaba district attorney nan a San Francisco. Na biyu ita ce kuma ta zama mace na farko da aka zaba attorney general a California gaba daya. Sannan an ce ita ne kuma na biyu mace da aka zaba senator. To duk cikin ayyukan da ta yi tana da kuzari, tana nuna kwazo sosai a cikin aiki da take yi. To ana ganin wayannan halaye da take da shi, wannan kwazo da ta nuna zai taimaki shi Biden sosai a lokacin zaɓen nan.
Madalla a gaida Grace Alhira Abdu. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Zara Aminu Fage da ci gaban labaran duniya.
Jiya Talata, hukumar lafiya ta duniya ta ce tana tattaunawa da Rasha game da sabon rigakafin COVID-19 da aka amince da shi a kwanan nan. A jiya Talatan, Rasha ta zama ƙasa ta farko da ta amince da allurar rigakafin ga dubban 'yan ƙasarta. A cikin bayanin da ya yi a gidan talabijin na Rasha, shugaba Vladimir Putin ya ce an tabbatar da ingancinta kuma an yi dukkanin gwaje-gwajen da ake bukata. Ya ce an baiwa 'yarsa ganin rigakafin kuma bayan an yi musu sau biyu zafin jikinsu bai canza ba, adadin kwayoyin kariya na jikinsu ya karu. Wannan sanarwa ta zo ne bayan da duniya take cikin matsanancin shakku a saboda rigakafin ta samu karbuwa ƙasa da watanni biyu na gwaji a Rasha. Kakakin hukumar ta WHO a Geneva, Tarik Jasarabic, ya ce muna tattaunawa da hukumomin kiwon lafiya na Rasha kuma ana ci gaba da tattaunawa game da yiwuwar samar da rigakafin, amma sai an sake kwararren bincike da tantance dukkanin bayanan lafiya da ake bukata. Jasarabic ya ce yana karfafa gwiwa da saurin yadda za a iya samar da rigakafin a duniya. Ya ce babban abin da ke damun hukumar ta WHO shine ta iya rarraba rigakafin a duniya. Jihohi biyar na Amurka suna gudanar da zabuka a jiya Talata da ya hada da 'yar majalisa daga jihar Minnesota Ilham Umar, babbar nisukar shugaba Donald Trump, ta fuskanci kalubale mai tsauri a zaben fidda gwani na jam'iyyar Democrat a gundumar Minneapolis. Umar, 'yar asalin Somalia, tana ɗaya daga cikin mata musulmai ta farko da aka zaba zuwa majalisa. Ta sake tsayawa takara a wa'adi na biyu bayan da ta sha fi shekara biyu. Abokiyar karawarta Anthony Milton, wata lauya bakar fata wacce kamar Umar ta tara sama da dala miliyan 4 a cikin yakin neman zaben, amma ta sha gabanta a cikin 'yan makonnin nan. Umar na daya daga cikin 'yan majalisa 'yan Democrat 4 waɗanda suke kiran kansu da suna The Squad. Sun sha ja-in-ja da Trump a cikin shekaru 3 da rabi da yayi a fadar White House, yayin da a wasu kuta kuma suke kara da shugabannin jam'iyyar Democrat kan manufofin da ba sa daukar ci gaba sosai.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Har yanzu dai game da batun zaben Kamala Harris da Joe Biden dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat yayi a matsayin abokiyar takararsa, masu sharhi kan harkokin siyasa na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu. Yahaya Nock, wani mazaunin jihar Minnesota dan jam'iyyar Republican, ya bayyana cewa zaben Harris ba zai zama koma baya ko kuma barazana a sake zaben shugaba Donald Trump ba.
Wannan zaben mun ji dadin ta kwarai, domin ita ma Kamala Harris din yau tana da sanyi, gobe tana da zafi. So ita yau tana hannun dama, gobe hannun hagu. So mun fi so haka nan.
Ana ganin kasancewarta na farko bakar fata, na biyu mace a wannan yanayi da ake yayata wannan fafatuka ta neman kare mutuncin bakaken fata, rayukan bakaken fata din, ana ganin kamar wannan lokaci zai iya yin tasiri a zaben tan nan da yayi.
To a tarihin America duka, ko wanda president in yazo president nominee in yazo sai zabi vice president wanda yana gani zai taimake shi ya ci zaben. Amma a duk tarihi ya nuna cewa vice president ba wani abu mai nauyi da yake kawo ma presidential candidate ba.
To amma kuma a lokacin da marigayi John McCain ya tsaida Sarah Palin a matsayin wadda mataimakin shi a wannan takara, ana bayyana cewa ita ce ta yi sanadin rashin cin zaben shi.
A ba haka ba ne, sanadin faduwan McCain shi ne Obama. Lokacin duk America sun ce bari su zaɓi baki don a ce babu racism a America, shi yasa har da Republican ma sun zaɓi Obama don a ce a ajiye wannan magana a ce ai America ana racism, so bari mu taru mu zaɓi bakin fata. Shi yasa kuma news media lokacin suna kiran muke ya tsufa ya yi menene. Amma da matan kafin ma a yi nominatin McCain, McCain ma yana votin da Democrat ne, duk lokacin yana votin da Democrat. Republican ba su ji daɗin shi ba. Amma da nasu ya zo Obama, an taru duka an zaɓe Obama. Abin da ya sa McCain ya faɗi kenan ba wai Sarah Palin.
To ana bayyana cewa bakaken fata, mata bakaken fata su ne galibin waɗanda suka fi yin zaɓe a cikin tarihin jam'iyyar galibin su suna jam'iyyar Democrat ne. To ana kuma bayyana cewa kasancewarta babanta bakin fata ne, mamata India ne, za ta iya jawo ra'ayin waɗanda suke ɓangaren India su yankin ASEAN nan, da kuma bakaken fata da kuma mata za ta ƙarfafa wannan tikiti na shi Joe Biden. Wannan ya dame ku 'yan jam'iyyar Republican?
Bai dame mu ba. Abin da ya sa bai dame mu ba, mutane America suna son su zaɓi shugaban ƙasa ne, ba vice president ba.
Madalla a gaida Grace Alhera Abdu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Karon farko a tarihin siyasar Amurka, an tsayar da mace bakar fata a matsayin 'yar takarar mataimakiyar shugaban ƙasa. A ci gaba da shata tafarkin sahihin zaɓe mai inganci, hukumar zaɓen Najeriya ta ƙaddamar da manhajar tattara sakamakon zaɓe ta yanar gizo, amma manazarta na ganin ba a nan gizo ke sakar ba. Jama'a assalamu alaikum. Dan takarar shugaban kasar Amurka na jam'iyyar adawa ta Democrat Joe Biden ya zaɓi 'yar majalisar dattawa daga jihar California Kamala Harris a zaman wadda za ta mara masa baya a matsayin mataimakiyar shugaban kasa a babban zaɓen Amurka da za a gudanar a watan Nuwamba mai zuwa. Wannan ne karon farko a tarihin siyasar Amurka da aka tsayar da wata mace a takarar wannan mukami a babbar jam'iyya. Biden, tsohon mataimakin shugaban kasa a gwamnatin Barack Obama, zai fafata ne da shugaban kasa mai ci yanzu Donald Trump, wanda ke neman zarcewa a wa'adin mulki na biyu. To kowane tasiri wannan lamarin zai iya haifarwa a zaɓen mai zuwa? Tambayar kenan da Grace Alheri Abdu ta yi wa Aminu Yakubu Lami, wani ba Amurke dan asalin Najeriya kuma mai sharhi akan lamurran siyasar Amurka.
Da farko kin ga ganin yadda yanayin abubuwa suke yanzu, da za ta kara karfin wato
su wannan wato takara tsakaninsa da Trump. Ke nan farko Kamala Harris daga California take, wanda jihar da ta fi kowanne girma a ƙasar nan. Na biyu ubanta baki ne, saboda haka za ta iya jawo bagaje, kuma wata ƴar mutum yar India ce. Saboda haka wato kin ga India da wanda yake service da shi da wasu kuma kusashen ƙasashen India din za su yi goyon bayansu. Amma kuma musamman babban muhimmin abu shi ne cewa wato a bakar mace. Tunda wato suna cewa wato bakake mata su ne karfin Democratic Party, saboda haka zai duka da jawo su. Kin ga kamar wato kashi 99 na mata bakake suka jefa ƙuri'a Hillary Clinton. So watakila yanzu a wannan wanda za su jefa ƙuri'a Kamala ka wa Biden, saboda ma ko da ma ba Kamala Harris zai kusan 100%.
To idan ƙuri'un mata din na bakaken fata musamman da kake bayyanawa suna da tasiri, kuma su ne suka yi gagarumin goyon baya, suka nuna gagarumin goyon baya a takarar Hillary Clinton, menene yasa bata kai nasara ba?
To Hillary Clinton abubuwa da yawa suka babban abin da ya wato mutu zira zama, saboda a nan farko akwai matan da ba su santa, matan da kansu akwai wanda ba su Hillary Clinton, saboda wato Republicans sun daga farko sun bakanta ta. Kuma har yanzu ga abubuwan da hadin zana bincike akan cewa wato kasar Rasha sun shiga cikin sun mulkin abubuwan suka ta karya a kanta, wanda yanzu su karya da yanzu sun fito fili da aka yi ta binciken Donald Trump.
To bari mu koma wannan takara ta shi Joe Biden din nan da wannan ita
Kamara
da ya zaba din nan. Ka san a lokacin da ake muhawara din nan na ɗaya ɗan takara, tana ɗaya daga cikin waɗanda suka caccaki Joe Biden sosai-sosai. To har ma ana bayyana cewa a lokacin da yake neman wanda zai tsayar a matsayin wanda za su yi tafiyar nan tare, duk da yake lokacin yana duba mata ɗin nan, an shawarce shi cewa ita tana da burin siyasa sosai-sosai, kila za ta zo ta yi musu zagon ƙasa.
Saboda da a cikin wanda sun suka san tarihinta, da a cikin san ita ce babban mashara na jihar California, wanda kuma da zan iya faɗa kin a cikin wanda suka mata wato gudumawar takara shugaban yanzu Donald Trump da ƴansa Ivanka Trump suna cikin wanda suka bata gudunmawa lokacin da suke takara a jihar California. Saboda haka watakila za ta yi wannan wajen neman talla, watakila ko shugaban zai sake bata gudunmawa. Amma kuma wato kin ga abin da ya faru shi ne, ni na ma yaba Joe Biden, saboda in kana shugaba ba za ka zaɓi wanda kowace da yadda da kai ba. Ko za ka yadda da kai, dan in kai haka wato ba ka san gaskiya, dole ne ka saka zaɓi wanda zai tome ka in bai yadda da ra'ayin ka ba, ba kuma ya tome ka don ya fasa maka wani abu ba, don ya faɗa maka gaskiya in ya ga kana ba daidai ba. In ga yanzu da ya zaɓi wani ne wanda kawai koyaushe ko wata wacce koyaushe za su yadda da shi, ban san wanda abin zai masa kyau ba.
A Najeriya kuma hukumar zaben kasar ta kaddamar da wata manhajar yanar gizo ta tattara sakamakon zabe tun daga matakin mazabu a kasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da masu fashin baki da ma masu sanya ido kan zabe na kasa da kasa suke ta korafi akan wasu abubuwa da suka saba doka a tsarin zaben kasar. A cikin wata sanarwa da hukumar zaben ta fitar, kakakin hukumar Festus Okoye ya ce an ɗauki matakin ne domin inganta tsarin da kuma tabbatar da sahihi kuma ingantaccen zaɓe a ƙasar. To sai dai a ra'ayin Comrade Abdulrazak Alƙali, babban daraktan wata ƙungiya mai fafutukar samar da kyakkyawan shugabanci a jihar Kano, ba a nan gizo ke saƙar ba.
Akwai batutuwa wanda muke ƙoƙarin duk abin da za a yi ya kokari ya rage mana wannan matsaloli, kamar inda ake sa zaɓe ya zamanto bai kammala ba, wato inconclusive. Har yanzu ko da an yi amfani da wannan manhaja wadda za ta dinga ba da sakamako a lokacin da zaɓe yake gudana, in har ba a haɗa da batun tattara zaɓe ba, wato collation, wanda ita a wannan tsari da hukumar zaɓe ta fitar da shi ta cire, ta ce wannan collation tattara zaɓen zai ci gaba da gudana manually, jama'a ba za su gan me yake faruwa a lokacin da yake faruwa ba. To ina ganin har yanzu akwai tarnaƙi, domin a lokacin wannan collation din ake sassoke zaɓuɓɓukan ƙuri'un jama'a, a zo a ce dalilin an soke zaɓe a guri kaza, an soke zaɓe a kwati kaza, an soke zaɓe a kwati kaza wajen haɗa sakamakon, saboda haka wannan zaɓe bai kammala ba, sai dai a da lokaci kaza a ƙara yin wani zaɓen, ko kuma a ce wasu ƙuri'un gaba ɗaya ma an tattara su an sa su a matsayin wanda ba halattattu ba. To wannan har yanzu in dai ba a yi gyara a wannan gurin ba, ina ganin har yanzu akwai saurarin aka ba. Ina fatan hukumar zabe za ta duba ta gani inda za su yi kokari su magance wannan batu na collation, shi ma a saka shi ya zamanto ƴan Najeriya za su ringa ganin shi a lokacin da yake faruwa, dan shine zai ba da dama ba za a iya zuwa daga baya a sassoke wasu ƙuri'un ba a zo a ce zaɓe bai kammala ba. Amma dan dai batun bayyana kawai sakamako an tattara an yi abin da aka yi a zo a ce an fidda sakamako jama'a su ringa gani, ai ya kamata a ce suna ganin me ya faru, wace ƙuri'a ya aka ƙirga ƙuri'a, wace kuma aka ce an wato an ba halatacciya ba ce. Wannan yana da haƙƙi ana da su gani, domin a nan ake samun matsala wajen tattara wannan ƙuri'u a wajen da kidaya su kafin a ce sakamako ya kammala.
Shi kuwa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero da ke Kano, cewa yayi akwai sauraron na akaba na aiki da na'ura a zabe a yanayi irin na Najeriya.
Wato kada a sa rai cewa daga wannan dan abin da akai shikenan zabe zai zama sahihi ingantacce karbabbe, saboda akwai sauran matakai da yawa a lokacin da ake zabin da kuma bayan abin nan, wato kafin a zo kada guri'ar da har za a kirga ta har mutum zai duba ta wayarsa ya dinka bibiyar zaben yadda ake tsara zabe har zaben kansa. Wato akwai maguɗi mai yawa da ake yi, sannan a yayin da ake kada ƙuri'a za a iya shigo da maguɗi in ana so. Sabis zai iya daukewa, wuta za ta iya daukewa, caji zai iya karewa, duk wannan sai a zo ana a ce to na'ura ta kasa, dan haka dai da hannu za a yi.
To ƙuri'a da aka ta fama da card reader,
inda aka ta fama da card reader a wasu wuraren. To saboda haka sai mun gani tukunna, mun ga irin yadda aka yi idan amfani da wannan fasaha. Sannan idan aka gama, wato ko a lokacin da ba amfani da na'ura, ai agent a gabansa ake kirga sakamakon a gurin da aka kada ƙuri'a, har ana sakawa a social media, mutum yana gani guri kaza ga wanda yake kai gaba, guri kaza ga gurin kuma wanda yake kai kan gaba. Amma yayin da aka tattara su a gurin da ake cewa wurin tattara sakamakon zabe collation centers, sai labari isha bamba. Saboda haka a nan ma muna jira mu je za a shigo da fasahar zamanin ta yadda nan ma mutane za su san cewa to ga inda wuraren da aka tattara kuma ga sakamakon su bibiya. In ba a yi haka ba nan ma wato har yanzu gizo bai gama sakar ba.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kware da Grace Alheri Abdu, Juba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna. Yanzu kuma ga Zara ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Fiye da mutane 70 aka kashe sannan da dama suka jikkata a wata arangama da ta shafi sojoji da fararen hula a jihar Warab a Sudan ta Kudu a ƙarshen makon nan, inji jami'an yankin da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric ya faɗa a jiya Talata cewa ofishin jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya karbi rahotannin waɗanda suka mutu daga hukumomin yankin. Dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Democrat Joe Biden ya zabi sanata daga California Kamala Harris a matsayin abokiyar takararsa, hakan yasa ta kasance mace ta farko bakar fata kuma ta farko daga zuri'ar India da aka zaba akan babban tikitin jam'iyyar. Biden yace, ina farin cikin sanar da cewa na zabi Kamala Harris, jaruma mara tsoro kuma daya daga cikin babbar mai bauta wa kasar ta tsayin mataimakiyata a jiya Talata da Maraice, kuma tare za mu kayar da Trump. Kararrawa a coci ta kada da kiran sallah a masallatai domin yin addu'o'i a jiya Talata mako guda kenan bayan fashewar Beirut bala'in da ya sanadiyar mutuwar daruruwan mutane da jikkata da dama da kuma lalata babban birnin. Zanga-zangar ci gaba a rana ta uku bayan murabus din gwamnati a ranar Litinin din da ta gabata. Daruruwan masu zanga-zangar sun sake hallara a gaban ginin majalisar suna rera taken shugabannin siyasa da jifa da duwatsu dalilin da yasa jami'an tsaro harba hayaki ne sa hawaye.
To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Tuba Hero Diodune da ya hada shirin ya kuma bada umarni. Har ma da injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi, ku huta lafiya.